أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. cigaba da karatun Umdatul Ahkam wanda masallaci da muka saba na Sayyidi Khalifa Ali Yusuf a nan garin Damaturu. Za mu tashi daga hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. منذ صلى الله عليه وسلم yake cewa Bilal radiyallahu ta'ala anhu yana kiran sallah ne da daddare, kar ku biya kiran sallansa, ku dakatar da sahur. Fa kulu, ku ci, a wata riwaya fa kulu washrabu hatta yu'azzina ibn ummi maktub, har Abdullah ibn Ummi Maktum yayi kiran sallah tukuna, to anan ne za ku dakatar da sahur. Saboda kasancewa shine mai saka as-salatu. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sun rawaito. Hadisin yana nuna ana yi wa sallah asuba kiran sallah guda biyu ne. Sannan hadisin ya bayyana cewa Bilal shi ne yake yin kiran sallah na farko da daddare. Sannan kuma Ibn Ummi Maktum shi ne Abdullah ibn Ummi Maktum, shi kuma yana yin kiran sallah ne sai gari ya waye. To da ke shi sharadin mai wannan littafi yana kawo lafazin da Bukhari da Muslim suka rawaito, ko ɗaya daga cikinsu, shi yasa bai kawo tafasil ɗin kiran sallan Bilal da kuma kiran sallan Abdullah ibn Maktum ba. To a gundarin wannan lafazin da ya kawo, za ku ga ya ce inna bilalan yu'azzinu bilailin. Bilal yana kiran sallah da daddare, sannan kowa ne dare, lokacin dare da yake kiran sallah, lokacin sallah bai shigo ba. Da Bilal yana kiran sallah ne lokacin sallah ya shigo, zai ce inna bilalan kana yu'azzinu bi fajrin ko bi subuhin, ba zai ce bilailin ba. To sannan kuma wannan lafazin cewa inna bilalan yu'azzinu bilailin din yana nuna mana cewa shi Bilal din baya sa as-salatu, shi baya cewa as-salatu khairun minan nawmi, shi Bilal. Saboda lokacin da yake kiran sallah din, to lokacin sallah bai yi ba. Ka san lokacin sallah bai yi ba, ba za ka ce da mutane ku tashi lokacin sallah yayi ba. Saboda haka wannan riwayar da Albani ya batta a cikin littafinsa Tamamul Minna, yayi ruko da riwayar al-Imam an-Nasa'i, wanda riwayar yake cewa abunnan as-salatu khairun minan nawmi fi sani min as-subhi, ko fi sani wa yakulu as-salatu khairun minan nawmi fi sani min as-subhi ko fi sani min al-fajr. Wannan lafazin shine ya dauka ya bar wannan riwaya muttafaqun alaiha, cewa as-salatu khairun minan nawmi ana sawa ne a kiran sallah na farko. saboda shi Abdullahi bin Ummi Maktum din kafin yayi kiran sallah manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a ci a sha kar a yanke safu amma da yace hatta yu'azzina ibnu ummi maktum hatta din gaya ne lokacin da Abdullahi bin Ummi Maktum yayi kiran sallah to a lokacin za a dakatar da ci da sha ma'ana za a dakatar da yin sahur wannan me yake nunawa wannan yana nuna cewa shi Abdullahi bin Ummi Maktum din shine mai saka as-salatu shine mai cewa as-salatu khairun minan nawmi to saboda haka kaga kenan kiran sallah na biyu din wanda lokacin sallah yayi to anan ne ake sa as-salatu khairun minan nawmi amma kiran sallah na farko wanda Bilal yake yin sa da daddare lokacin sallah bai shigo ba a sa as-salatu khairun minan nawmi sannan riwayoyin da shi Albani cikin littafin Tamamul Minna yayi dogara da su ya sabawa malaman duniya gaba daya cewa ana sa as-salatu a kiran sallah na farkon nan to waɗannan riwayoyi sun kira kiran sallah na biyu din da sunan kiran sallah na farko ne saboda duba ikama aka duba shi dai duba an ce fil awwali min as-subhi aw fil awwali min al-fajr din yadda ci kiran sallah na farko ake nufi to kiran sallah na biyun ne aka kira shi a wannan hadisin da kiran sallah na farko saboda duba ikama ita ce kiran sallah ta biyu din saboda hadisi sahihi da yazo a cikin Sahihul Bukhari yake cewa ma baina kulli azanaini salatu tsakanin kiran sallah guda biyu ana son a dinga yin nafila idan limami yayi kiran sallah to kafin a tada ikama to ana so a yi nafila da yake ma baina kulli azanaini dinnan to abinda ake cewa tasniya ne na taglibi yana nufin ma baina kulli azanin wa iqamati sala sai aka hada azan da ikaman aka musu tasniya kamar yadda abinda uwa da uba za musu tasniya a ce walidaini daga sunan walid din sai a yi tasniya a hada walidin da walidan gaba daya ko abun wa ummu a ce abawani ko abawaini kamar wannan ne azan da ikama aka ce azanaini to saboda haka al-azanul awwal din da yazo a wannan riwaya yana nufin kiran sallah na biyin ne an kira shi kiran sallah na farko ne saboda duba ikama ita ce kiran sallah ta biyu din wannan yana da wannan sababin ne yaje ya fada cikin galabi cewa za a yi sa as-salatu a kiran sallah na farko ne bai duba wasu riwayoyi daban ba to saboda haka wannan hadisi nassi ne da yake nuna cewa as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah na biyu ne ake yi yana daya daga cikin babban dalilin da zai nuna ma wannan Bilal yana kiran sallah ne da daddare kamar yadda yace inna bilalan yu'azzinu bilailin dinnan dare lokacin sallar asuba bai ba abinda ake nufi da as-salatu dinnan ana nufin ka tashi kai sallan asuba saboda lokaci yayi yafi maka da ka kwanta kai bacci wannan shine ma'ana as-salatu khairun minan nawmi ba ana nufin kowace sallah bace tafi bacci sallar asuba lokacinta yayi ka tashi kai wannan sallar ita tafi ma da ka kwanta kai bacci to ta yaya za a ce sallar asuba lokaci yayi kuma lokacin bai yi ba kaga wannan yana nuna maka ba zai yi a lokacin abu bai ba zuwa a ce lokaci yayi sannan kuma bacci din abu ne wanda yake mubahi ba za ka tada mutum yana cikin baccinsa tsakar dare lokacin sallah yayi ba haka kawai ka takura yi ka tashe shi wannan abu na biyu kenan. Abu na uku sa hadisin da muka karanta ma baina kulli azanaini azanaini sala, saboda haka al-azanul awwal din da yake kafa hujja da shi a wannan riwaya yana nufin kiran sallah na biyu ne. An kira shi kiran sallah na farko ne saboda duba iqama. To saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin misaloli wanda aka kawo rudani a kan su, duk da yanzu abin ya ragu, sai ka ga can cikin dare an tayi an sa as-salatu khairu minan nawmi, kai baka sani ba, ya ka ɗauka lokacin sallah yayi sai ka yanke sahur. Saboda haka an yi wannan yayi wasu shekaru da suka shuɗe, yanzu alhamdulillah abin ya zo sauki. Saboda haka duk wani abin da ka gani iyayenmu suna yi sun gada ne a daular musulunci ta Borno, daula ce ta ilimi, daula ce ta Qur'ani. To kasafai ba za ka zo ka tashe su kan wannan abu cewa suna kan wani abu wanda yake ba shi da dalili. Sannan kuma duk abin da ka ga society mujtama'a ta musulmai suna yin wannan abin, to suna yi according to mazhabar da suke bi ne. Sannan kuma duk mazhaba, duk abin da kaga an ce ma mazhaba ba ra'ayi bane, an kafa abin, an dasa mutane ne akan wani dalili, ba haka kawai ra'ayi ne mujarradi aka daura mutane akai. To saboda haka ne aka samu malamai da dama suka mayar mishi da raddi. Mu ma mun rubuta wata risala mai suna at-taswif fi ta'khir at-taswif, ma'ana hujjoji dalilai da suke tabbatar da cewa as-salatu khairun minan nawmi ita ake kira at-taswif. To ana jirkinta ta ne, ana sa ta a kiran sallah ta ƙarshe ba ta farko kamar yadda shi Albani ya faɗa. Yake cewa ya ga mutane guda biyar sun tafi a irin wannan ra'ayin nashi, ɗaya Zaidi ne cikinsu, ɗaya kuma Hanafi ne. Zaidi din yana nufin al-Imam As-Sanani cikin littafinsa Subul Salam, da ya kawo wannan riwaya, shi ma yace zahirin wannan riwaya yana nuna cewa as-salatu khairun minan nawmi, ana sawa a kiran sallah na farko ne sai ya wuce kawai, ba tare da ya tsaya yayi tahqiqi ya san da wannan wanne kiran sallah ne ake nufi daga shi. Shi kuma yayi riko da kaulin Ibn Raslan al-Hanafi, sannan da wasu mutane guda hudu ko uku da ya fada da shi biyar, wai su ne kuma za su tada abin da al'alamin Islami gaba ɗaya suke a kai. Saboda haka wannan kuskure ne daga cikin kurakuran abin nan istinbati a hadisi ba tare da ilimin usulul fiqh ko ilimin fiqh ba. Shi Albani an san malami ne na hadisi a duniya, to saboda haka idan yayi magana akan hadisi ya tsaya wannan ne kawai layinsa. Saboda haka ilimin fiqh ko ilimin usulul fiqh, wanda a hada wannan hadisin da wannan hadisi, in sun yi ta'arudi ayi jam'in su ko ayi tarjihin su, wannan ba aikinsa bane. To da zarar ya saki layinsa ya koma wannan hanya, to sai kaga ya fada cikin kurakurai da yawa, cikin fatawasata ta wannan haramcin tada kabari, cewa idan aka binne mutum ba a tara kasa a kai, sai dai a shafe shi. Shi kuma wannan hadisi yana magana abinnan kabiran mushrafan din nan. Mushrafan shi ne yana nufin kabari wanda ake bautawa, ake mayar da kabarin abin bauta, ake bashi daraja. Shi ne sayyidina Ali manzo ya aike shi, in ya ga irin wannan kabarin ya baza. Saboda abinda zai nuna wannan a cikin Sahihul Bukhari, a hadisin Sufyanu Tammar yake cewa ra'aytu qabran nabiy sallallahu alaihi wasallam musannaman, yace naga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace an tara mishi kasa, an mishi mai tudu aka yi shi. To kaga kaida ce ta malaman hadisi, wa kullu man adraka ma lahu rawa wasulun wa ghayruhu qat'an hawa, kamar yadda Suyuti ya fada, duk mutumin da ya rawaito abinda ya gani da idansa. Wannan riwaya ta sa riwaya ce muttasila, riwaya ce muttasila, saboda kabarin manzan Allah ya gani da idansa, ko da bai hadu da manzan Allah ba, shi ba yana magana manzan Allah ya ce ko manzan Allah ya aikata ba, kan wannan yake magana ba. Yana magana ne akan ya ga kabarin manzan Allah musannaman, an tada mishi kasa an daga. Saboda haka hukuncin wannan abin da ya gani din hukuncin hadisi ne muttasil, hadisi ne marfu'i, hadisi ne sahihi. Wannan dalilin ne ma yasa al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Ba dan wannan ka'ida din ba, ai hadisin baya daga cikin sharatin sa. Wa kullu man adraka ma lahu rawa wasulun wa ghayruhu qat'an hawa, kamar yadda al-Imam Suyuti ya fada. To saboda haka kabarin mushrafan sayyidina Ali manzo ya tura shi duk wani kabari da aka ake darajartarwa daga cikin kabarrukan mushrikai kafirai, to shine ya baze gaba daya. Saboda haka anan mushrafan yana nufin kabarin da ake bawa daraja. Sannan wannan kabarrukan da sayyidina Ali manzo ya sa shi ya baje su din kabarruka ne na mushrikai na kafirai ne. Dalilin wannan ka san ba za ka fahimci nassi ba sai da wasu nususi daban. Kamar yadda idan ayar Qur'ani ta dagule mana me ake nufi, sai mun samu wasu ayoyi za mu warware, haka nan idan hadisi ya dagule mana sai mun nemo wasu hadisai daban. Ta yadda za mu gane wannan, manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarta a ziyarci kabari, makabarta. In kuma aka baza kabarruka gaba daya, ta yaya za ka gane nan gun kabari ne a ziyarta? Yanzu kai bako ne, ba dan gari bane, kana wucewa mota kabarruka a baje, za ka tsaya ka yi musu addu'a ne? Saboda an daidaita, an daidaita shi gaba daya. Illa sawaitahu, ba gani? Illa sawaitahu, kar ka bar wani kabari kabari sai ka daidaita kabarin da kasa, kai labor din sa. To in akai labor din kabarin musulmi, akai labor din sa da kasa, ta yaya musulmi dan uwansa zai wuce zai gane kabari ne tsaye masa addu'a? To tanan zaka gane wannan kabarin na mushrikai ne, na kafirai ne. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kar a zauna kan kabari. Wannan duk wasu hadisai ne daban kharij wajen wannan hadisin da ake magana a kansa. To kaga idan aka daidaita kabari da kasa, ba za ka zauna kai ba, sai ka dauko sallaya ma dan taburman ka kashin fita ka zauna ba ruwanka. Saboda babu wata alama da ta nuna cewa nan gun kabari ne. Kaga cewa wani hadisi ya zo ya hana a zauna kan kabari, to wannan zai nuna ma kabarin da sayyidina Ali ya baje din ba kabarin musulmi ba ne, ba kabarukan musulmai ba ne. To saboda haka wannan yana nuna daga cikin kurakurai da yawa wanda malamai sun yi maganganu, sun yi nakadin littattafansa ɓangaren fiqh da ɓangaren usul fiqh, hatta ɓangaren hadisi wanda yake layinsa ne, to nan ma sun yi shi nakadi. Kuma wannan baya nuna muna inkarin jufudinsa ko ƙoƙarinsa bai yi wa addini aiki ba, ko bai yi wa hadisi aiki ba. Ba haka ake nufi ba, ana so a faɗi gaskiyan lamarin abin da yake gudana ne. To saboda haka akwai irin waɗannan masaloli, littafinsa Tamamul Minna, idan mutum ba shi da ilimin hadisi, ba shi da ilimin fiqh, kar ya karanta. Haka littafinsa Kitabul Jawab, Kitabul Ahkamul Janaiz, littafinsa Ahkamul Janaiz. Kaya takaice duk wani littafin da Albani ya rubuta a ɓangaren furu'a, ɓangaren fiqhu, to idan ba ka da ilimin fiqhu da ilimin hadisin gaba ɗaya, kar ka karanta, saboda zai sa ka rudani ka bar mazhabarka, ka koma wani abu daban. Misali ko wannan littafi da ya shahara Sifatu Salatin Nabi, menene sabo a cikin littafin Sifatu Salatin Nabi? Ba wani sabo. Sallar da akhdari ya koya ma, irin wannan sallar ita ce manzo Allah yake yi. Ga farallan sallah, ga sunnun sallah, ga abin da yake bata sallah, ga kabili da baji. Me sabo da za ka zo kai wani littafi cewa wannan duk wani mutumin da ya yi sallah bai bi wannan littafin ba, ba sallah irin sallar manzo Allah yake yi? Amin. Ko a cikin ma an ka duba harkar su ta'ajini, dunkula hannun nan, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ajinu fi salati, haka kawai ya zuwa cikin sahihul Bukhari. Ya ajinu nan su Ibnu Athir, malaman gharibul hadith sun fasara ya atamidu ne, idan zai tashi ya tsaya, baya tashi cik sai ya dogara, ya dafa kasa zai tashi, shine ma'anan ya ajinu. Shi kuma ya fasara da dunkula hannu shigen salo na mai dama fura, wannan khata ne. Haka nan da ya fahimta da fahimci buɗa nan haƙarƙari, buɗa shi saboda ka samu faraga, to shi kuma bankaɗewa, bankaɗe sau ɗaya mutum daga wancan filar zuwa wannan filar zai bankaɗe. Haka aka fahimta, ma'ana duk girman masallacin nan bai wuce a yi sau uku ba, a yadda shi ya fasa. Kawai abinda mai risala ya gaya ma ne, kawai in za ka yi sujada kar ka bari nan ɗinka da nan ɗinka, kar su haɗu, shi ne ka bari iska ya shiga tsakanin, shi ne aka fada da za a banka ɗaya, wadda duk girman masallacin nan bai wuce a yi sau uku ba. Wannan na ɗaya daga cikin kurakurai, ba wani sabon abu da ya zo cikin sifatu salatin nabi wanda babu shi a aktari da shi ma babu. Su ma riwayoyin ne aka cire asani da lafuzzuka aka mayar da su suka zamanto fiqhu. To saboda haka kaman wannan hadisi akwai ire-iren wannan da yawa. Wannan hadisi yana nuna mana sallar asuba tana da kiran salla guda biyu kaman yadda muka bayyana, kaman yadda yana nuna mana masallaci zai yi nema ya kasance masallaci ɗaya yana da lada ne guda biyu, suna da nauba, wannan yayi asuba, wannan yayi azhar, ko wannan kasance lada ne biyu, wannan ja'izi ne. Sannan hadisin yana nuna mana kiran sallah na farko ba a sa as-salatu kamar yadda muka bayyana, kiran sallah na biyu wa wannan shine ake sa as-salatu. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأن تيدا كشين رواه عند مكيم جنا فركم وأن بابي أكيكنا. أبو سعيد الخدري شيني مالك بن سنان سونيش يا شهر أنيدا da kunyarsa Abu Sa'id. Masu riwaya sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id suna da yawa, waɗanda suka fi rawaito hadisi shi wannan Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Sa'id al-Mu'alla, shi ma sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama, shi ne wanda ya rawaito hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira shi yana cikin sallah bai ansa ba, ya kara kiransa bai ansa ba, ya kira shi na uku yayi sauri yayi sallama tukunnan ya zo, sai manzo ya ce mishi baka ji ina ta kiranka ba ka zo, sai ya ce ai sallah nake yi ya ma'aikin Allah, kuntu usalli ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alam tasma qawluhu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba. Da zaka ce kana sallah baka ji Allah ya ce idan Allah da manzo sun kira ku ku ansa ba, zaka zo ka ce mun sallah kake yi? Kaga wannan me yake nuna ma? Yana nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaba da sallah ne, ba baya da sallah. Nukta muhimmiya anan, zaka gane kuskuren cewa zaka yi tawassuli da sallah, amma ba zaka yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sahihi, Imam Muslim ne ya rawaito. Kaga to wannan Abu Sa'id al-Mu'alla yake ce mishi, wannan Abu Sa'id al-Khudri yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kankanta a yakin Uhud, suka zo za su je da shi da Rafi bin Khadij da Abdullahi bin Umar, da sa'annan su suka zo za su je yakin Uhudu, sai manzo ya ce sun yi kankanta, to sai da aka zo Khandaq, to shi ne ya bar su suka tafi. Yana ɗaya daga cikin wannan. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da riwaya a hadisi da yawa, duk da yawan hadisin sa bai kai na su Abdullahi bin Abbas da su Abdullahi bin Umar ba radiyallahu ta'ala anhu. Kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul mu'adhdhina, idan kuka ji mai kiran sallah kuka ji shi yana kiran sallah, fa qulu misla ma yaqulu, ku dinga fada irin abin da yake fada. Wannan ita ce riwaya ta biyu. Mun karanta wata riwaya a baya cewa ko kai shiru ka saurari mai kiran sallah, ka dakatar da uzurin da kake yi, kai shiru kawai ka saurare shi, auko kuma ka dinga fadan abin da yake fada daidai da daidai kamar wannan riwaya, auko kuma ka fadi duk abin da yake fada. Amma in yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah, in yace hayya ala falah nan ma ka ce la haula wala quwwata illa billah. Duk ɗayan ukun nan to kowanne sunna ce ta mai sauraron kiran sallah. Babu istiqbalil qibla, a wata nuska babu duk waɗannan babuwa din babu su, babin fuskantar qibla. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haythu kana wajhuhu yu'mi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu. وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض إلا الفرائض. وإن لفظك دبن دبن ديكاو لفظ بخاري روى لفظ مسلم دي حديث قدادين لفظك دا وننس بيكاو بشيني كي واريشي يكي فدنسا ma'ana hadisi ɗaya ne duka, hadisi ɗaya ne. Wannan ya tafi a ɗaya matsalar da muka yi magana a kai cewa za a iya tamyizin lafazin kowanne daga ciki, auko kuma za a iya dunkula a ce kawai su duka sun rawaito. Mun karanta wannan matsala inda Suyuɗi yake cewa wa man rawa ba'dha hadithin an ar-rajul wa ba'dahu an akharin summa jamal, a wata nuska sun mahamal zalika an zaini mubayyinan bila maizin ajis. To wannan matsala da muka karanta to shine anan yayi tafsirin sa, a can kuma ya dungule gaba daya ya nasabta su zuwa ga Bukhari da Muslim. Ma'ana hadisi ɗaya ne, hadisin Abdullahi bin Umar, illa iyaka a wannan riwaya da ya fada kana yutiru ala ba'irihi, da kuma wannan riwaya ta Muslim ghayra annahu la yusalli alaiha al-maktuba, da wannan riwaya ta Bukhari illa al-fara'ida. To da wannan ne kowanne ya bambanta da dan uwansa, amma hadisin ne guda ɗaya kwaya ɗaya. Ya faɗi nukta wuraren da mas'ala istinbati mas'ala ta fiku yake bambanta ne. Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusabbihu ala zahri rahilatihi. Yusabbihu shine min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli, yusabbihu yana nufin yusallin nafilata, ma'ana manzo sallama yana sallan nafila a bayan taguwarsa yana sallan nafila. Sai aka kira sallar nafila din da sunan wani abu daga cikin abubuwan da ake a cikin sallar nafila shine tasbihi kenan. An yi sujada subhana rabbiyal azim bihamdi ko sabbuhun qaddusun rabbul malaikati ruh, wannan lafuzuka dai na tasbihi. Sai aka kira sallar nafila da sunan wannan tasbihi, ma'ana wannan tambihi ne da yake nuna cewa sallar nafilan an ce a yi ta saboda zikirin da yake ciki ne, saboda karatun Qur'ani da tasbihin da zikirin da yake ciki, don wannan ake so a yawaita nafila, shine aka kira nafila din da sunan tasbihi. Kamar inda sallar ma kanta gaba daya ta nafilan da tafarillan duka an sota ne saboda akwai ambaton Allah a ciki. Domin haka ne manzo sallama a riwayoyin hadisin haji yake cewa tawafi da ake a Ka'aba sa'i bainas safa wal marwa nan duk an yi su ne saboda a yawaita ambaton Allah. إنما شريع الطواف والسعي بين الصفا والمروة للإكثار من ذكر الله. أنت كي طوافي كي سعي بين الصفا والمروة سبب يويت عمتو الله. باوني كي ويا ونشين بقات الله. كان كي ويا وكان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلو أن دي أذكار كان طوافي كان سعي كان أي وأن أذكار دنسو أكتشيك كي ويداكين كعبا كي سعي بين الصفا والمروة. وكما روانا أن أنن يشي كان يسبح دن حيث كان وجهه حيث ينعنبين دئين دفسكن سيدوسا baya damuwa ko kibla ko ba kibla ba zai ci gaba da sallar sa. Ya ka wannan hadisi farkon hadisin istiqbalul kibla ne domin ya nuna ma cewa fuskantan kiblan yana zama wajibi a sallan farilla ko sallan nafila wanda mutum yake zaune a kasa ba akan dabba ba. Yu'mi'u bi ra'sihi yace yana kwatanta ruku'i da sujada din a kansa saboda akan dabba taguwa ba zai yi ai sujada ba, ba za a yi ruku'u yadda ake so ba, zai dinga imai shine kwatanta ruku'in da kwatanta sujada din akan wannan dabba ko ina ta fuskanta. Wa kana ibn umara yaf'aluhu shi Abdullahi bin Umar din kansa mai rawaito hadisi shi ma yana yin haka saboda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka shi ma yana yi, kamar yadda mun yi bayani a baya irin tsananin yadda yake koyi da abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya aikata hatta abubuwan da bai mai da su ibada ba shi yana koyi da shi. Kenan wannan riwaya tana nuna mana halalcin yin sallan nafila akan dabba ko in a yanzu ne kace cikin mota ko jirgin ruwa ko jirgin sama zaka zauna a inda kake zaune a alwalanka ka dinga kwatanta duk abin da zaka in kai haka kana nufin ruku'i, in kai haka kana nufin sujada kwatantawa, in kai haka na farko kana nufin ruku'i sai kai tasbihi, in kai haka kana nufin sujada ya wuce sunkuyawan da ya wuce na ruku'i nan ma sai kai tasbihi, in kana zaune cak kuma sai kai karanta fatiha da baka ko nawa ne akan jirgin sama ya kai ko cikin mota ko akan babur ko akan keke duk shigen hukuncin su dai da wannan rahila. Saboda haka ne ma lafazin hadisi yazo da suna rahila, saboda haka ce rahila duk abin da zaka hau ka tuka abin ko abin ya tuka ka shine rahila, ba sunan raƙumi bane kadai. Sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana riwaya ta farko yana nuna mana cewa ba a shartanta fuskantan kibla a cikin nafila, mana nafila za ka yi mata yasara abin da yadda ya sauƙaƙa. وفي روايتنا وترواية كان يوتر على بئره كركم انت ونر وفي رواية دائفة دائنا دك بخاري دا مسلم تسر رويته لفظن يتنتنج اما دك تسر رويته ابي ساوان كم مسألة دا مكا كرانتان مصطلحة دا كبايا ينائن وتري yana yin wuturi akan ala ba'irihi akan taguwarsa. Wannan ba'ir din shine yake daukar sunan raƙumi rahila kuma duk abin da za a hau kai ai bulaguro. Kaga wannan yana kawo ma a hukunci daban. Can yusabbihu din yana daukan sallar nafila da take witri da wacce ba ta witri ba gaba daya. Anan kuma wannan riwaya fa kana yutir yana witri. Hasan witri din a nafil fili ba nafilar da ta kai ta karfi. To min babi aula sauran nafil fili kenan. Wannan shine fa'idar wannan lafazi. Kenan a nafil filin hatta witri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yake iya yi akan taguwarsa abin hawarsa. Wali muslimin muslim kuma shi kuma a riwayarsa ya rawaito shi ma mun rigaya mun bayyana wannan wariyar lafazi ne ba wariyar riwaya ba ce. Akwai batun a cikin sahihul bukhari a ma'ana shi muslim ya rawaito ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba. Shi kuma bukhari yace illa al-fara'ida. Kaga ma'anan daya ne. Sai dai shi manzo sallallahu alaihi wasallama baya sallar a maktuba fatafarilla khamsu salawat akan wannan taguwa. Wannan lafazin ne shi kuma bukhari sai yace illa al-fara'ida banda khamsu salawat farallai. Kaga ma'anan daya ne. Ma'anan daya ne farallai su ne baya yi. Amma nafil fili kowanne iri ne ko da ma wutiri ne to yana yi akan taguwarsa. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu maqala bainama an-nasu bi Quba yace mutane suna nan a Quba fi salati subhi a cikin sallan asba. Izja'ahum atin sai wani mai zuwa ya zo musu. Faqala sai ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kad unzila alaihi laylata qur'anun wa kad umira an yastaqbila al-ka'bata fastaqbaluha wa kana wujuhum ila ash-shami fastadaru ila al-ka'bati. Anan Quba sunan masallaci na farko da aka gina a musulunci shine la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatadaharu. Dinnan wannan masallacin shine masjidu Quba shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi muqaranar masallacin da kuma masjidu Dirar. Wannan masjidu Dirar wanda munafikai suka gina. Bayan ya gama bayani a kai sai ya zo ya kawo masjidu Quba saboda an gina masjidu Dirar bai jima da gina masjidu Quba ba saboda a raba hankalin musulmai. Aka yi masallaci mai kyau na zamani saboda mutane su ce wannan masallacin ya fi kyau a je a yi sallah a bar masjidu Quba wanda aka gina shi da laka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wannan wallazina takhazu masjidan diraran kufra ko a qira'ar mutanafi'u allazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harada Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la takun fihi abada. Wannan masallaci yadda Allah ya bawa masjidu Quba din sifofi, wannan masjidu Dirar din nan ma ya bada sifofi da yace allazina takhazu masjidan sai yace diraran. Dirar wazani ne na fa'ala, mufa'ala ne daga darra saboda cutar da juna. Dirar wa kufran kuma saboda kafirci ba saboda imani ba. Diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina kuma an gina masallacin saboda a raba hankalin mu'minai. Sannan wa irsadan liman harada Allah, sannan kuma ba wa duk wani wanda ya yaki Allah da manzansa mafaka gun zama a wannan masallacin. Sannan sifa na biyar sai ya faɗi sifar masu masallacin wala yahlifunna in aradna illa alhusna, cewa masallacin nan wallahi mun gina dan Allah ne. Wannan sifa ce ta masu ba su taɓa yadda cewa ba dan Allah suka gina wannan masallacin. Idan ka koma tafasir, musamman ma tafsirin Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti a Adwaul Bayan, ya zurfafa bayani, ya yi bayani, ya ce ba fa’ida Qur'ani ya kawo sifofin wannan masallacin in ba yana nufin duk wani masallacin da yake da wannan waɗannan sifofi yana da hukuncin wannan masallaci bai shi haka. Ka duba Adwaul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti, yace shi ne fa, kun san shi ma usuli ne, malamin usulin fiqh na duniya. Yace idan ba ana so a gane masallatai na Allah da waɗanda ba na Allah ba ne, babu fa’idan a ba wa wannan masallacin sifofin nan guda huɗu, a ba wa kuma waɗanda suka gina masallacin wannan sifa, wala yahlifunna in aradna illa alhusna. To saboda haka duk wanda ya gina masallaci kusa da wani masallaci don ya cutar da masu masallacin farkon da dukkan nau'o'i na cutarwa. Misali, ana kiran sallah a na farkon, su matan suna kiran sallah. Confuse. Limamin masallacin farkon yana karatu, wancan ma yana yi karatu, dukkan suna haduwa. Ana cewa assalamu alaikum a nan, a can kuma ana ta da iqama. Ko a can ana cewa assalamu alaikum a nan ana ta da iqama. Sannan kuma kawo rashin jituwa tsakanin limaman guda biyu, limamin masallacin farkon da kuma limamin sabon masallacin. Da dukkan nau'o'i na cutarwa idan mutum ya gina masallaci kusa da wani masallaci, to yana da hukuncin wannan masallacin. Haka nan, idan ba a assasa masallaci a asasin imani ba, a asasin kafirci. Asasin kafirci shine ya kasance wannan masallacin da aka gina na biyun ana mayar da waɗanda suke musulmai ba musulmai ba, ko ana kafirta waɗanda suke ba kafirai bane su. Shi yasa da yace diraran, sai yace wa kufran din, sannan yace wa tafrikan bainal mu'minin, ko an gina wannan masallaci saboda raba kan mu'minai. Wasu wanda suke sallah a masallacin na farko, to za a raba hankalinsu da Allah, masallaci na biyun a ji shi ana karatu da kalkala da izahari da idghami, a ce za mu koma sallah masallacin da ake karatu da tajwidi. Shi kuma Allah ba tajwidi yake dubawa ba, baya duba tajwidi, yana duba karatun dan Allah aka yi shi. Shi yasa ya sifanta khawarij yake cewa la yujawizu imanuhum hanajirahum, ko yaqra'una alqur'ana la yujawizu imanuhum hanajirahum. Sannan kuma duk wani mai laifi, in riba kake ci, in kai riƙaƙƙe shahararre mace riba ne, in ka zo masallacin za a baka mafaka ka zauna. Saboda ai mai cin riba Allah ya ce yana yakansa ba, wa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi. To ko mace riba ne, in yazo masallacin za a bashi mafaka ya zauna a wajen. Ba ruwan mai mazinaci ne, mai waɗi ne, menene ko me halin ka, za a baka mafaka a wannan masallaci. Shine wa irsadan, daga arsada yursidu irsadan, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Sai kuma wala yahlifunna in abda in aradna illa alhusna. Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yace duk masallacin da kaga ya tara waɗannan sifofi, to yana da hukuncin wannan masallacin wanda Allah ya faɗa. To shine dalilin da yasa da ya gama magana akan wannan masallacin da yace la takun fihi abada, sai yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Saboda haka ne malamai suka haɗu, idan masallatai biyu suka haɗu kurkusa, hukumar musulunci in ta tahi rusa daya daga ciki masallaci na biyin ne za a rusa na karshen shi za a rusa na farkon zabari saboda qur'ani yace min awwali yawmin yace min awwali yawmin shine abinda malaman fiqh suke cewa al-masjidul atiq da daddan masallaci masallaci wanda yafi dadewa to kuba jaizi ne a yi ta anisin sa in za ka yi mishi larabci misali zurtu kuba wasallaitu fiha raka'atayn zurtu kuba wasallaitu fiha raka'atayn za ka yi annasa shi sannan in ka duba kuma ma'anan masallacin da yake dauke da shi za ka iya zakkara shi shi ne wasallaitu fihi raka'atayn wannan shi ne malaman lugha suka fada su masu tajil arus da makamantansu yace suna nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallah a masallacin Quba bainama dinne yana nufin wani abu ya faru a lokacin da ake aikata wani abu shine a Larabawa ana cewa bainama baina wanda ka sani ne za a kara masa ma a gaban ana cikin yin abu yanzu ba karatu muke ba a ce wani ya shigo to shine bainama muna cikin karatu wani ya shigo muna yin wani abu ayi wani abu ko wani ya zo shine bainama Larabawa suna da wajihi biyu wasu suna cewa baina kawai baina din ka kara masa alif wasu kuma ka kara masa mimun da alif ya zama bainama shine yazo a wannan hadisi bainaman nasu haka yazo hadisin Umar bin Khattab bainama nahnu julusu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai zuwa yazo wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo ya same su suna yin sallah a wannan masallaci na Quba faqala suna tsakiyan sallan sai yace musu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kad unzila alaihi lailata qur'anun haqiqa an saukar masa da qur'ani a daren da ya wuce al-lailata din mansubun ne al-zarfiyya mansubun al-zarfiyya a daren nan da ya wuce ko wannan darar da muke karshenta an saukar masa da qur'ani ya kawo shi a nakira yana nufin wasu ayoyi daga cikin qur'ani saboda in ka ce al-qur'an yana daukan qur'anin sukutu in ka ce qur'an nakira wasu ayoyi daga cikin Qur'ani su ne daga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai kulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha har zuwa inda yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram wannan ayoyin ne aka sauka wa qad umira cikin waɗannan ayoyi an umarce shi sallallahu alaihi wasallama an yastaqbil al-ka'bata ya fuskanci ɗakin ka'aba fastaqbaluha sai masu sallan gaba daya sai suka juya shi yasa ake kira cewa shari'a idan ta sauko to duk wanda yayi aiki da aya ta farkon mansukiya kafin nasikha ta zo masa ibadarsa ta farkon ta karbu shi yasa suka juya a cikin sallar suka juya basu yanke sallar sun sake ta ba watakila tun daga lokacin da suka tada iqaman ma ayar ta sauka shi wanda ya zo din ma da ya zo ya sanar da ayar ta sauka yanzu tsakanin Madina asali da inda kuba din yanzu yake at least a tsakanin su zai kai kan kilomita 9 haka 8 zuwa 9 zai kuma wannan lokaci ko akan doki yazo minci nawa zai a wannan tsakanin wannan mai muka kaddara ayar tana sauka ya hau ya shiga kan hanya saboda haka ba su yanke sallar sun sake ta ba sai suka juya wa kanar wujuhuhum ila sham yana nufin fuskokin su da suna fuskantan arewa arewa saboda kibla din a Madina kudu ne shi yake nufi da sham saboda sham din tana arewa da Madina fastadaru sai suka juye ila al-Ka'aba suka juye suka fuskanci Ka'aba yana wannan hadisi yana nuna mana me ayoyin Qur'ani akwai nasikha akwai mansukha nasikha kamar wadannan ayoyi tarna ra taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha sannan mansukha ayoyi da kamar fasamma fa aina ma tuwallu fasamma wajhullahi wannan to shine wannan sai ta soke wancan didda ma masu rubutu a nasikh da mansukh sun fadada su yudi a wani littafin shi manzumatun nasikh wal mansukh yake cewa yayi tatabbuyin ayoyin da aka ce mansukh ya ne gaba ɗaya ayoyi guda 15 ne kawai a cikin ta aya da aka soke hukuncin ta guda 15 su al-Imam al-Wahidi da sauran wanda suka fada da ayoyi sun shi shigar da ayoyi wadanda ba mansukhai ba ana musu wani taujihi daban amma takamammun ayoyi wadanda Qur'ani aka soke hukuncin su 15 ne sannan ya nazzama su a baiti 10 kacal baiti 10 ma'ana in ka haddace baitukan nan guda 10 ka haddace nasikh wal mansukh na cikin Qur'ani gaba daya baitukan nan yana nan a cikin littafin sa'ad itqan fi ulumul Qur'an a nau'i na nasikh da wal mansukh sannan wannan baitukan 10 da jimama mun yi mishi sharhi mun yi wa baitukan sharhi mun daura sa da jimawa zan nemo mana asalin wannan wanda aka yi wa sharhi din insha Allah kowa ya samu sannan wannan hadisin yana nuna maka aya idan ta sauka tana fara aiki a lokacin da ta isa gunka ne shine abin da ake cewa bulughu dawa yanzu ko a wannan zamanin da ake rayuwa kwanan baya na gani a wani tasha a Sait Lai an gano wasu jinsin bashar suna rayuwa a wani tsibiri munazil anil alam su duniya bata san da zaman su kuma bashar ne su yan adam dan jaridan yaje ya daddauko sifofin su irin rayuwar su ya kawo su ba su ma yanzu su ba su ma san da an aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su irin wannan inda za su mutu sun mutu suna cikin masu uzuri ne وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا saboda wannan da'awa din ayoyin ba su isa gunsu ba su suna da wannan uzuri in ba ku manta ba duk tsawon daular Borno sai da tayi wajen shekara 900 amma mahukuntan wannan daular ba su san da akwai maguzawa a dutsen saman dutsen gwaza ba ba san da su ba duk da jihadin da suka yi ta aka musuluntar da mutane da yawa ga mutane kusa da su amma ba san da saman dutsen akwai su ba sai lokacin sardauna aka dauko su aka gano su aka je aka saukar da su aka musuluntar da su to kamar wannan ne ai to wannan yana nuna ma idan ayoyi suka sauka suna fara aiki a kanka idan suka isa wajenka idan ba su isa gunka ba to ba za su yi aiki a kanka ba sannan wannan yana nuna ma kuma za a iya hada ibada daya bangare daban-daban sallah ce kwaya daya aka yi ta masjidu Quba kuma ma abin nan Masjidul Aqsa da kuma Masjidul Haram duka gaba daya. To zan tsaya anan saboda lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Thank you.